الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول يا الله سبحانه وتعالى أمين شيء مكساك هدواء وأن يمشي نليتنين شاهد لغة وتنصفر shekara ta 1438 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 14 ga watan 11 a shekara ta 2016 a lissafin miladiya. Za mu tashi a darasin mu na 35 a karatun littafin Fadlul Islam na Malam Muhammad bin Abdul Wahhab tare da sharhin sa na Malam Salih Ali Sheikh wafaqahu Allah. Makon da ya gabata mun gama karanta abin da ya kawo mana a cikin tsakiyar sharhin hadisin ko asar na Ubay ibn Ka'b da ya kawo mana zancen muhimmancin tsayuwa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa dole ne mutum ya takaitu ga abin da ya zo a Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har ya kawo mana abin da ya sa muka fita mu karanta tarihu Baghdad ta ɓangaren abin da ya shafi a tattaunawa da ta gudana tsakanin wadda Al-Muhtadi ya ba da labari dangane da mahaifinsa Al-Wasiq cikin abin da ya shafi a tattaunawa tsakaninsu da wani malami Al-Azrami ko Al-Azarmi. To yanzu za mu tashi a sabon gefe a cikin dai wannan asar din na Ubay ibn Ka'b wajen ƙarshensa, inda yake cewa wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunna. Bismillah, karanta. Qala radiyallahu anhu ba'daha.
قال رضي الله عنه بعدها يقول اقتصادا في سبيل وسنه خير من اجتهاد في خلاف سبيل السنه. وذلك ان الله عز وجل يبارك في قليل العمل اذا كان على سبيل السنه اذا كان على وفق السنه فان الله يحب العمل ويحب صاحبه ويصيبه
ويبارك له ويلهم له عمله. نعم شكرا جزاك الله خيرا. أول من جيبه ما لم ينتي وقال رضي الله عنه بعدها وأبي بن كعب رضي الله عنه بعد تلك الجمل بين وقت أنت جملة لدي فتحت وكما سيتي وإن اقتصادا في سبيل وسنة للي سكيتوا ديديتوا شيني اقتصادي اقتصادي أصلي شيني كذما تأكي تكات أكي يوا شيني توسطي شيني اعتدالي دمع نسو ده سكيتوا في سبيل وسنة دتأي وأكن حنير الله وتو القرآن مسلم شي دبات ينسى دكما سنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم ka tsaya ka bi shi khairun min ijtihadin fi khilaf sabilin wa sunna, yafi a ce ka je kana ijtihadi a cikin abin da ya saba ma musulunci ya saba ma kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To mallan shi gaba da sharhi, ai kun fahimci ne me yake nufi, duk da ke sharhin nasa zai karu mallan zai gaya mana. Mana a ce ka tsaya akan daidai akan sunna ya fi a ce ka je kana ta ƙoƙarin yin wasu abubuwa. Yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zo mana da addini cikakke ba, in kuka tuna dai tattaunawa ce da muka karanta a baya ta abin da ya shafi tambayar da Al-Azrmi ya tambayi Ahmad ibn Abi Duad, yace wannan abin da kake kiran mutane zuwa gare shi shi ma bangare ne na abin da Allah madauki ya cika addini da shi ko ba ciki, a kun ga bai samu amsa ba. To irin wannan in dai har mutum zai tsaya akan abin da yake ya tabbata shine musulunci, ka tsaya akan wannan abin da ake da shi, shi yafi alheri da kaje kana ijtihadi ka karumo nan ka karumo can cikin abin da ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. yanzu misali a wajen abin da ya shafi al-azkar ai muna yawan magana akan wannan zikirori da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana da aka ruwaito daga gare shi Allah ne kawai san iyakansu ko to sai kai mamakin yadda mutum ga wannan zikirorin a cikin littafai na sunna da cikin sauki zai same su ya haddace in za a shiga wuri kaza mai ake cewa addu'ar shiga kasuwa addu'ar shiga bandaki addu'ar kwanciya addu'ar tashi fara karatu cin abinci fitowa daga bandaki duk al'amura hatta kwanciya da iyali kamar da Abu Dharr al-Ghifari yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya babu abinda bai gaya mana ba har yadda ake zuwa bandaki a wata riwayan har labarin tsuntsu da yake yawo a sama yadda yake samu abinci sai da ya gaya mana ko ai akwai hadisi mun sani da maganar tawakkali da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da za ku yi tawakkali irin yadda tawakkalin tsuntsu yake to ya Allah maduki zai arzuta ku ta inda ba ku tsammani tsuntsu ya yake tawakkalin sa ba ya tarawa ba za ka ji tsuntsu ya dauko abun gobe ya aje ba a'a ne yau zai samu in uwa ce da ta yi koto ta bai ayyanta koto su ma haka za su haƙura abinda aka samu na ranar nan shikenan sai a huta washe gari haka ciki haka za ta fita a damfare khimasan kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya ruhu khimasan ko yagdu khimasan wa yaruqu bitana zai tafi ciki a damfare ba komai amma kuma zai dawo ciki dam kuma har a tahowa da yaro to idan ba za ka yi kai ma irin wannan tawakkalin ai da ka more ba ana nufin kuma an hana ajiye na goben bane ko in kana da shi fiye da wannan ka aje amma ka dogara cewa yadda tsuntsu abinda ake so a kalla galibi mutane in suka bar irin wannan sai su hange shi da idan hagu maimakon su kalle shi da ido biyu duka yau abinda ake so a koya maka anan shine ba wai zafin bane zai saka samu amma duk inda abincin yake in ka tashi ka fita galibi in ai shi ma ba kwanciya yi ba yauwa ka tashi ka fita in ku ka fita to zaka samu insha Allah ta'ala mun fahimci wannan shi zaka kalla ba zancan cewa wai kar a ce to ina nufin kenan yanzu duk abin da ka samu yau ka raba da shi ba kar ka aje ba haka ake ne yau to wannan dai abin da ya fidda mu shine maganar Abu Dharr al-Ghifari in har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana har wannan to ya za a yi ka zo a zikiri da za a shiga aljanna sai ka zo ka aje na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka karumo wannan wani bayan shi wani ya gaya maka nasa ne shi ya fito da shi ko wani ma a ce hayya fi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ma a ce ya fi alqur'ani kuma duk da haka mutum ya zauna ya ce wannan din ne zai rike yana ganin ita ce hanyar da zai shiga aljanna ta hanyar ta kun ga wannan ba a yi daidai ba la ga Allah la ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum ya tsaya akan abin da yake shi aka sani shine addini ya fi masa daidai ta kwashe-kwashe yana istihadi akan abin da ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa zalika sababin fadin wannan magana shine anna Allah jalla wa ala cewa Allah madaukaki yubariku fi qalilil amali yana sa albarka a aiki kadan idan kana ala sabilin wa sunna in aka yi shi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana ala wafqi sunnati in ya zama ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah sai ya sa masa albarka kuma sai ya karba fa inna Allah yuhibbul amala dan Allah yana son aikin wa yuhibbu sahibahu kuma yana son mai aikin wa yusibuhu kuma zai bashi lada wa yubariku lahu zai sanya masa albarka wa yunammi lahu amalahu kuma zai habaka masa aikin sa shine yunammi zai developing ya girmama masa aikin nasa ya kara girma shine yunammi sai zaki cewa tanmiya wa amma idan kana ala ghayri sabilin wa sunnah amma idan mutumin ya zama ba akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba akan hanya ta daidai yake ba to me zai faru fa innaha hina idin takunu muhdathatin wa bid'an to lalle wannan aikin zai zama fararrun abubuwa ne kuma bid'o'i ne bid'an zai zama fa innaha hina idin takunu muhdathatin wa bid'an wa bid'un ba saboda ne domin khabaru kana ne فإنها أي هذه الأعمال حينئذ الوقتين اللي أكا يسبا أكا سنة با تكون ذات كسنتي سو أيوكا ما ذات كسنتي محدثات فعلون أبو بوا شيخ هذا من محدثات دا كسرة نيابة عن الفتح صبو دمي جمع مؤنث سالم يوه جمع مؤنث سالم إلى كسنتي وعلامر نسبة دنسة كسرة من مكم فتح haka in ya zama munawwalan in ya zama mai tanwini ne haka za a yi kasaran za a sa sai a yi mata tanwini sai a ce muhdathatin to khabaru kana to ma'tufi alayhi kuma shi ma dole ya zama mansubi alaman nasaba a sunan da ba mamnu min nasaba shi kuma dole ya samu nasaba ta fataha don haka bid'an za a sa bi kuskure ne sai a ja fa yu'akhadhu amma kun ga me nake nufi ma'ana duk abin da ba a kan daidai ba ba a kan hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mai sunansa sunansa muhdathat fararen abu ne kuma bid'a ne fa yu'akhadhu alaiha don haka mutum za a kama shi da wannan laifin ya rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hukuncin mai bid'a eh ko an tambaye shi zai ce a shi ba haka bane da baki amma ana zantan aikin da ya aikata shi ke nuna haka an ce ga hanyar manzo Allah sun ga hanyar shiga aljanna duk ya ga mana komai fa bai bar duniya ba sai da aka saukar masa cewa addini ya cika to kuma in za a bauta wa Allah kuma sun sai tafi wani wuri sai dauko wani abin da ban wanda baya cikin abin da manzo Allah sun yi bari akwai reni ko bare ni shi da bakin sa kila zai ce bare ni bane amma a aikace reni ne reni manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam mutum ya bid'a yayi abin da ya bauta wa Allah da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba sai ce wa yakunu fa yu'akhadhu alaihi da haka za a kama shi da laifi akan haka wato mun sha magana a nan mutane sukan ga saukin wannan lamarin galibi in aka ce abu kaza bid'a ne mutum wani baya damuwa an ce abu kaza bid'a ne ka duba fa in aka ce abu kaza bid'a ne to ya fi kaba'iran zunubai fa girma ya fi zina girma ya fi luwaɗi girma mutum ya bid'a domin abin da ke cikin bid'a kamar da na ambata rena manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam hanyar da ka zo mana da ita mu shiga aljanna mu muna ga akwai wanda tafi ai kun bace abu da baki dai mutum ba zai faɗa haka ba to amma duk wanda yayi bautawa Allah da irin wannan aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba to aikin sa abin da yake fassarawa kenan shi yasa ai kun ga malamai in suka samu mutum yana wannan suka masa misali irin wannan kun tuna kissar Imam Malik da mutumin nan da yake zai je kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dako niyyarsa ta ihrami ko me annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana nufin zaka yi wata ibada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kara maka wani lada da annabi bai same shi ba to a lokacin sai mutumin sai ya dawo hankalin sai ya ce eh sai fa in mutum ya fadi ya yi irin wannan aikin a ce fa haka ne sai ya tsorata amma da farko abin da ya fada cewa ya Imam Malik ai wahala ce kawai ne dora wa kaina ai miloli ne mili nawa ne na kara wa kaina na jewa na sha wahala to shi Imam Malik ya kawo masa falyahzari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim wadanda suke sabawa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kiyaye a hirdin su ji tsoro kada wata fitina ta same su ko azaba wanda take mai radadi ta shafe su dan haka akwai tabbas akwai rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk wanda yake bid'a ka ji tsoron Allah kai hakuri da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kullum na wannan dan can in dai kana bautawa Allah ne dan ka shiga aljanna to abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna da shi sahabbansa suka shiga aljanna da shi ya ishe ka kai ma kai aiki ka shiga aljanna kar ka kirkiro wani abu ba wani zai ce to ai ni ba ni na kirkiro ba sani samu ne an riga an kirkiro to ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna in ma kace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu kace ai lastu almuhdith kace ai ba ni ne na kiro ba to sai a ce maka ai a wata riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya aikata wani aiki da ba umarnin mu akai to ba za a karba ba to dan me zaka bata lokacin ka kai abin da ka san ba za a karbe shi ba Allah ya kara mana fahimta to sai yake cewa wa yakunu asiyan lillahi jalla wa ala biha da aikata wannan bid'ar mutum ya zama mai saban Allah wa muttabi'an ghayra sabilin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai biyayya mai bi ga wata hanyar daban ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa muttabi'an ghayra sabilil mu'minin kuma ya zama shi yana bin kishiyar sabani wato hanyar mu'minai kuma kun ga dai na rukun azabar da Allah madauki ya ambata zai wa mutumin da ya bi hanyar da ba ta mu'mini ba ko wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ko me zai faru wa yattabi ghayra sabilil mu'mini kun ga aka Allah kira abu wanda duk ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar mushaqqa an takuna fi shiqqin wan nabi sallallahu alaihi wasallam fi shiqqin akhar shine asalin abu ya zama kana wani kwari annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwarin daban kun raba gari kun yi hannun riga to duk wanda yayi wannan bayan kuma gaskiya ta bayyana gare shi me gaskiya saukar wahayi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma bi wata hanyar daban ba ta mu'mini ba da wannan fa hanyar da wannan ayar nake so in ce da wannan ayar malamai suka kafa hujja akan wajibcin bin ijma'i domin musamman kun ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ijma'in su yafi saukin a same shi ai kun san ijma'i haduwar malamai akan wani abu cewa abu kaza kaza ne babu wanda ya saba to haramun ne a saba ma ijma'i domin ijma'in mu'minai Allah ya tsarkake shi ya bashi kariya Allah madauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ta ba za ta hadu akan bata ba har duniya ta tashi me ma'anar haduwa akan bata ya zama ra'ayin al'umma gaba daya ya zama guda daya akan kuma a bata abi wani abin daban ba shiriya ba yanzu zai yiwu a ce yanzu kuna ganin al'ummar duniya gaba daya su hadu su ce sun soke la ilaha illallah sun fasa zai yiwu Allah bai yi alƙawarin wannan ba to a ce an yi ijma'i an fasa a daina bautawa Allah babu ba za a samu wannan ba a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani abin da yake bata ne duk al'ummar duniya su karbe shi kakaf Allah ya mana alƙawarin wannan ba za a karba to ashe kenan in muka samu sahabbai sun yi ijma'i akan wani abu to lalle mu tsaya mu bi wannan ijma'i nasu kada mu saba masa domin ita ce sabilul mu'minin in ko ana zancen mu'mini su waye farkon masu shigowa ciki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka idan mutun yayi bid'a ya zama mai bin wata hanya daban ba ta mu'mini ba fa yakunu mahma amila min al-a'mali al-kabirati sai zama duk irin aikin da ya aikata manya duk girman aikin da ya aikata fa innaha ala ghairi huda to zai zama ba akan shiriya yayi ba ya bace wallahu jalla wa ala la ya'juruhu ala ma afsada fi Allah ko ba zai bashi lada akan abin da ya barna a cikin sa ba domin duk mutumin da ya bid'a yayi barna me yasa malamai suke ambata cewa mai bid'a ba shi da tuba an ji wannan zance ana ko mai bid'a ba shi da tuba ana nufin in ya tuba ba a karba yawwa ana nufin shi yana ganin daidai yake bal zai ma iya fada da wani ce ai nasa shine sunna gashi kuma bid'a ce to kaga mai wannan ya za a yi tuba ai shi gani yake shine ma mai kan daidai to ana nufin inna allaha la yuwaffiquhu littawbati Allah ba zai ba shi tawfiqin ya tuba ba kullun sai ya bar shi ya ta ganin shine akan daidai to abin da ake nufi da wannan kenan to kaga kuwa duk sai kuma kaga yana ta ayyuka manya manya duk girman su to idan ba akan sunna suke ba wannan ayyukan nasa to Allah ba zai ba shi lada akai ba kaga ko idan mutum yana da nutsuwa da tunani da hankali da hangen nesa da sanin ya kamata yanzu zai aikata abin da ya san ba zai samu lada akai ba sai ya je lahira a ce aina ayyukan da kai sai sai ga su sai a ce ai babu ba dan Allah kai ba wannan kuma wannan ba shi aka saka ba kai ka sa kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce maka ga yadda zaka yi sallah ka ce a kai ba irin tasa kake so ba kana da taka daban ya zo da azumi ka ce kai zaka canza ya zo da kaza na kaza kai ya zo da zikiri ka ce baka san nasa ka dauki noni daban zaka sai Allah ya ce je ka wanda kai domin ga sai su baka lada to yanzu nadamar da mutum zai iya shiga wannan halin ya kamata ya bari in yana da hankali ya ce sai ranar kiyama sai ya ga nadama sannan yayi ta haka zai kamata ba Allah ya kyauta mana sai fayakunu mahma amila min al-a'mal al-kabira fa innaha ala ghayri hudan wallahu jalla wa ala la ya'juruhu ala ma afsada fihi wa innama ya'juru man asaba fi amalihi. Allah yana bada lada ne ga wanda ya dace, shine man asaba. Kamar da Fudail ibn Iyad ya fassara ayar ƙarshe ta suratu al-kahf, ko wa man kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سيتي أيكي بزي زما مي كوب بزي زما كربطبيبا حتى يكون خالصا صوابا خالصا صوابا. هريكي توا فإن كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. Da mutum zai ikhlasi a aikinsa ya yi don Allah tsaf, to amma kuma ba sawaban ba, sawab shi ne a kan sunna. Khalisan ikhlasi ba shi ne nan malamai suka samu sharuɗan inganta karɓar aiki guda biyu ba. Sharaɗin farko shi ne ikhlasi, sharaɗi na biyu mutaba'a. Wannan kowa dole ya san wannan abu. Duk aikinka a duniya in bai cika wannan sharuɗin ba, Allah ba zai karɓa ba. Ka yi dominsa kuma ka yi a kan sunna. To da mutum zai yi aiki da ikhlasi, kaga yana sallah yana kuka hankalinsa a nitse duk a wurin, yana sallah yana jin girman Ubangiji har da kuka, kuma duk da ikhlasi yake ba dariya ba, ba yi yake da mutane su gani ba. To amma sai aka bincika sallar ba irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba, ya canza, ya fito da nasa tsarin daban. To kun ga yayi sallah da ikhlasi amma bai yi mai ba, bai yi mutaba'a ba, lam takun sawaba, bata zama akan daidai ba, to wannan ma Allah ba zai karba ba. Duk ikhlas, duk ikhlasin mutum in bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, Allah ba zai karba aikin sa. Wannan shine ke kara nuna mana ma'anar la ilaha illallah da kuma me Muhammadur Rasulullah. In ka yarda da la ilaha illallah, ka girmama Allah, ka yi ikhlasi, baka yi riya ba, baka yi dan ayyaba ma baka ba, baka yi dan aji ba, dan Allah kawai kai dan kana sallah da, to kuma dole ka biyo hanya irin na tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka rasa wannan to babu. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Haba ai kaza bai kamata wannan manzancan ai watsi da shi ba. Mun yi zancen nan cewa in ka lura da wannan ayar wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, yana magana ne akan duk da an saukar da ayar a suratul hashr da take magana akan yadda za a raba fai'i dukiyar da aka samu daga kafirai sakamakon ba a yi yaki ba, sunan ta fai'i wanda aka samu bayan yaki da ake tema ganima, ai duk kun san wannan. To wajen raba wannan Allah ba yake saukar da wannan aya, bayan ya faɗi yadda za a raraba sai ce wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Usman sai su fassara, wasu sukan dauka cewa abinda ake yi tunda ana zancen ganima, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baku ku karba. Abinda zai nuna maka kuma cewa ba iya wannan ake nufi ta maganar karba ba na dukiya, ana zancen umarnin da ya baku ku dauka. Saboda me yace wa ma nahakum anhu fantahu, inda ana zancen abinda bai baku ba na dukiya ne ba za a ce wa ma naha ba, dan ba nahayu bane, mana'a ake cewa in hadin kin baka wani abu ne, ko abinda aka hana ka sunan su ko man'u ko haram. Idan haramakum shay'an ana fadin wannan. To amma sai ce wa ma nahakum, kuma sai aka ce anhu, abinda ya hana ku yace kar ku yi, fantahu ku hanu. Kaga ashe ana zancen gaba ɗayan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da hannunsa. Kada ka bari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi abu kai kuma ka ce ba za ka yi ba, ko ya ce a bar abu kai kuma ka ce yanzu ne ka fara aikata shi. Wannan an yi hannun riga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk girman aikinka sai Allah ya bata maka aikinka. Allah baya so a rena masa manzansa, da dan a rena shi ne ba zai aiko shi ba. Kuma haka ba, da sai a bar mu da mala'iku wanda yake kawai su azabtar da shi a lokacin. Amma saboda shi manzo ne na rahama, ya zo da cikakken sako, sai aka nuna mana kuma shi kammalalle ne, kuma shi haka yake, ya kammala, baya duk wani abun asha, kuma duk abin da ya zo da shi gaskiya ne. Shi ba shi ne wanda zai ce a yi abu sai a bincika an ga daidai ne sannan a aikata ba, a'a, wanda ba shi ba shi ake wannan, shi duk abin da ya zo da shi daidai ne, kuma babu mai shiga aljanna sai ta hanyarsa. duk wanda yabo wani daban ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ran kiyama babun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tare da shi ya ganci tare da shi za su shiga aljanna baya cikin mutanen sa sai tafi can gurin wanda ya zaba Allah ce maka mana Allah tsare mu to sai ke cewa wa inna ma ya'juru man asaba fi amalihi sai ce wa hada minhu sallallahu alaihi wasallam wa hada minhu radiyallahu anhu wannan magana ta Ubay ibn Ka'ab دليل عظيم على وجوب التحري تنا كويا منا مي كردادو با كومي ذا اكاو منا مي شباب انتكيبا شيني التحري كده متين يزما إماء أهرك الدين منين إماء كنسا إماء إماء شيني با متين دبا شده رأي ايه إن أحسن الناس إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء تواني شيني إما يو فلوين دشو باش دواني آلي ناسا سي أبي إن يضو سسيني نان سيشي ما يبي إن أمبي نان سيبي كمان تنكيا هو أي حاجة تكي يقوى سيني نان إتما تبي إن أمبي نان سيتبي أنا ينكا سماتنا كاملو باب السيرة باش دانين أقودو ai kun ga ba ai dabara ba ba ai basira ba to mutum ba a so ya zama haka kar ka sa harkar ibadar ka harkar da zaka shiga aljanna ka tsaya kana kallon wani abinda wani yace kai a ka nemi ina gaskiyar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ran kiyama shi za a tambaye ka kar ka ce wannan ita ce hanyar baba na ita muka ga da'iya da kakanni Allah ba gamsa da wannan tambayar ka zai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi ya kawo maka ya kawo baka isa kace a'a ba qur'ani ne gashi bayanan sa ne ga su a cikin littafai kace eh to ka bi ko baka bi ba to kuma nan amsa za ta fito in ba wannan ba ba shiga aljanna ba zancan ga yadda na saba ga yadda na saba dole ne mutum ya nemi ina gaskiya take ya koyi yadda gaskiya take kuma ya aiki da gaskiya zancan na kiyama ne yadda zaka tsira ka shiga aljanna ba ne da zaka fita da kunya a duniya ba kunya duniya shirme ce mutum nawa yake yin abun kunya a yada ma yanzu gashi nan kuma amma ba komai washe gari ma sai zo cigaba da abinsa musamman irin zamani yanzu da kunya ma ta yi karanci a gun mutane to su kunya za ka ci mutane sun yi abun kunya da yawa ninkin ba ninkin amma kuma suna nan sun dawo kuma suna zaune a cikin mutane wani ma ya samu ma girmamawa a cikin mutane din don haka kunya ita ce ta lahira ka yi tunanin yadda za ka tsira gaban Ubangiji abin da ya koyi tsakaninka da shi babu wanda ya san kayi in baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tona shi ranan nan kowa ya sani abinda baka so kuma a sani Allah ya tsare mu Allah kuma rufa mana asiri sai ce wa hada min dalilun ala azimi wujuba ala azimi a dalilun azimun ala wujubi at-tahri yawa abinda ke nufi da tahri shine duk abinda yazo maka ka tabbatar cewa sunna ce kafin kai shine ma'anar tahri din kirdadin kokarin isaba shine ma'anar tahri محاولة أن تكون على الجادة دام كل من يزمت لنك أكن غفكيانك ونن أبن لك حكا الله يكسو حكا النبي صلى الله عليه وسلم يزومنا دولنا الدين إن أكتب دعوتنا فلا كي كبنت كاتكم تاتبت حكا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول إذن زمن لنا مدعك تطور أبو بوا أوصف وني كذا دا كذا رانر كذا دا كذا زي سامل لا دا كذا دا كذا النبي نيفة دا أو نحديث كبنت كما لم يتكون ونن حديث دا جسكيني musamman in wanda za a zo ana ce maka ka aika wa mutum goma ko ka aika wa in baka aika ba wani abu zai same ka ni da ma ina karanta wani nasan ƙarya ne daga an ce in baka aika ba wani abu zai same ka to ka san Allah ba ya yin wannan abu Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai faɗi wannan abu da ma ka rubu da shi to irin waɗannan abubuwan kar ka shigar da kanka ka aikata wani zikiri an ce ranar kaza ko 27 ga wani wata rana ce ta kaza da kaza to karfe kaza wani abu zai faru don haka kai salati kaza irin wani abu duka dai na sauraron sa ka je ka nema daga malami na sunna ga maka abu kaza daidai ne ka aikata harkar bautar Allah ba a wasa da ita ne ma'anar tahri din sannan sai ke cewa tahri sunna yace kai kirdadan dacewa da sunna fil a'mali wajen ayyukanka وعلى وجوب معرفة العلم كما واجب أن الحديث هر يزو دليل عظيم على وجوب معرفة العلم شين أبن كين واتو أكم وجبت سن العلم بأنوائه دنو إنسا دبان دبان في مسائل التوحيد أما سألوا لنا توحيدي وفي مسائل العمل لكما مسألوا لي دسكشا في أيتي لأنه ما ضل من ضل في هذه الأمة إلا باتباعه غير السبيل والسنة في مسائل العقيدة وفي مسائل العمل اتدومنك باب وان يبتا ما ندمت من يبتا توبي يبتا بأ سيسبو ديابي وتحن يبدبن بسنة دابا بأ سيمس بتتي بأي سيدي يبتا شيئي بأ سيمس بتتي in ku kaje an ce wani ya bace ai wata hanya yabi ba ta daidai ba ba ita ce sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sawa'un a mas'aloli na aqida ko kuma mas'aloli na aiki mas'aloli na aqida sun fi girma bid'a a cikin abin da ya shafi aqida ta fi girma akan bid'a da ta shafi aiki ne misalin su bid'ar aqida ita ce kamar irin bid'o'in mu'tazila bidiyoyin khawarija bidiyoyin shi'a da sauransu domin su sun kunshi ƙaryata labari domin aqida ta gine ne akan labari sai daga Allah Allah ne yace abu kaza kaza ne abu kaza kaza ne shi ko Allah ya fada labari akwai ƙarya ciki babu ƙarya wajibinka ga gaskata wannan shi ake nufi da bangaren aqida sawa'un abin da ya wuce a baya sawa'un abin da ake so yanzu ka rayu akan sa na imani yadda da akwai mala'iku yadda da tashin alkiyama sawa'un kuma abin da zai faru dan tashin alkiyama labari ne Allah ya bamu aqida shine wannan bangaren ka yadda da shi ka kudurce a zuciyarka ka yadda ka gaskata Allah haka zancen yake to idan ku ka samu matsala a gefan aqida ai ka ga samu matsala ne akan Allah yayi gaskiya ko bai gaskiya ba in ku ka tafi ga sabanin abin da Allah ya faɗa ka ka kareta Allah shi yasa ya zama maganar harkar sabani a aqida ko kuskure a aqida take da girma harkar aiki fa harka ce take kalli yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah yadda ya azumi yadda ya zauna da makota yadda ya kaza da kaza kaga wannan bangaren aiki ne yadda yake sallah kai ma kan irin tasa to karka fito da wani yanayi ba irin nasa ba karka fito da wani zikiri ba irin nasa ba kullum mun zo muna wannan zance mukan tuno hadisin da na shagiya mana na san iyayen kun haddace shi ma duk anan yanzu ko hadisin Abdul Arbaci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma ya sunan sabon albara ibn azib yau ku manta ba da ya koya masa wannan addu'a da ya tashi maimaitawa a gaban sa a cikin addu'ar sai ya canza ko amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta shi sai ce amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi rasulika allazi arsalta wa bi rasulika kun ga hada rasulika da rasulika sai yake ga yana ga kamar haka yafi annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyale shi sai ce a wa bi nabiyyika allazi arsalta kaga wannan ya nuna mana ashe idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda ake cewa abu kaza to baka da ikon ka canza muddin ya inganta ga yadda addu'ar manzo Allah suke wuri kaza to yanzu dan Allah wanda aka ce maka ya tabbata an ce karka canza ina ga ka fito da naka ka girgiro naka bal har ka fifita shi ma akan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ka ce ba a taba bautawa Allah da wani irin wannan ba ka ce duk zikirin mala'iku bai kai shi ba duk qur'ani bai kai shi ba wannan abun fa ba na wasa bane Allah madauki ya sauke Allah shiryar tawba to sai ke cewa li'annahu ma dalla man dalla batacce bai bata ba fi hadhihi al-ummati a wannan al-umma illa bittiba'ihi ghayra as-sabili sai saboda ya bi sabanin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi masailil aqidati a masalolin aqida wa fi masailil amali hakanan a ayyuka a masalolin aiki kun ga mun samu dai misalin masalolin aqida da masalolin amali yanzu duk an fahimta sai ce wa muradul imamil muslihi rahimahullah abinda malam Muhammad bin Abdul Wahhab shine al-imam al-muslih mai kawo gyara shine al-muslih da awasa ta kawo gyara shi ba sabon addini ya kawo ba ba wani tsirfe zo da shi ba ba kadifiri bane abinda Allah ya ce ayi ne shine ya zo ya jaddada wa mutane saboda mutane sun koma jahilci kuma mutum ne mai basira mai hakuri mai iya wa'azi wani malami na bamu labarin cewa a zamanin malam Muhammad bin Abdul Wahhab akwai kabarin Zaid ibn al-Khattab dan uwan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sahabi ne ya mutu a wurin yakin da aka yi da masu ridda zamanin Sayyidin Abu Bakar. To a lokacin zamanin Malam Muhammad bin Abdul Wahhab, mutane zuwa suke wannan wurin suna daga hannu suna cewa ya Zaidu ya Zaidu, kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza. Malami suna cewa farkon lokacin da ya fara wa'azi kusan da ƙarshe da aka samu ƙarfi har jinin da aka yi a wurin aka rushe shi aka mai da shi kabari daidai da na kowa yake, saboda a daina zuwa ana wannan bautar. Mutanen yanzu in suka tashi ba da labarin wannan gefen kawai suke faɗa cewa ai ya sa an rusa kabari, dan tawaye ne dan rigima ne. Farkon lokacin da ya zo ya fara wa'azi ba da wannan ya fara ba, zuwa yake ya tsaya lokacin da mutane suke cewa ya Zaidu ya Zaidu, sai kuma yana wurinsu sai ya tsaya a inda suke din sai ya daga hannu ya ce ya rabba Zaid ya rabba Zaid ya rabba Zaid ya rabba Zaid, sai ta maimaitawa. Wasu daga jin wannan sai su fadaka su ce kaga ko haka ya kamata ba a ce, bai ce ku ce ba, haka kawai sai tsaya a gefe yana ya rabba Zaid ya rabba Zaid, yana cewa kai min kaza kai min kaza. Da haka wasu suka shiryu suka fasa kafin ma ya sa musu baki ya ce uffan akan abin da suke yi. Amma in aka tashi ba da labari sai a ce ya kafirta musulmi, yayi wane ne yayi wane ne. Allah ya sauke shi. Ta rashin adalci yana cikin abubuwan da suke sa lamarin mutum ya lalace. Cikin kullum zama mai adalci ya faɗi abin da ke shi ne daidai. Wa muradul imamul muslihi bi iradi hadha al-athar, dalilin da yasa malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo wannan athar na Ubay ibn Ka'ab wa ikhtiyarihi lahu, da zabansa da yayi fi hadha al-babi yasa shi a wannan babi. Wani babi ne muke har yanzu? Har yanzu a babin farko ko muke a littafin babu fadlil islam, babun falalar musulunci. To yau muka zo inda malam zai gaya mana dalilin kawo wannan asar din a wannan babi. Ko yanzu duk abin da muka dade muna karantawa shine me asar din ke nufi? To mun ji abin da yake nufi cewa ko za ka yi aiki to ka yi shi akan sunna. To me alakar wannan asar din da shi falalar musulunci? Ga shi zai gaya mana. Yace anna al-islam as-sahiha, falalar ita ce shi musulunci gangariya ingantacce. Wa huwa as-sabilu, yace wa huwa as-sabilu, yace shine kuma as-sabil, yace fi sunnati, to a sunna ake samun sa. Musulunci ingantacce wanda shine dama as-sabilu, to a ina ake samun sa? Fi sunnati. Kun gane larabcin ku? Yawwa. Ai ma'ana الإسلام الصحيح الذي هو سبيل الله الذي يثيب الله العباد عليه لا يوجد إلا في السنة. مسلمتي إن دنتتي وأن الله زي بادا لا داء كنسا وأن لكم دا ماشين سبيل الله تو السنة أكي سامنسا. أم فهم شابك؟ يو تو سيتي والالتزام بما كان عليه كما دا مكالك ليوا شين التزامي riko da ma kana alaihi as-salafu as-salihu, marigayanmu ko magabatanmu na gari daga cikinsu. Saboda kun san lafazin as-salaf shine duk wanda ya riga ka magabata. To magabatan ai akwai wanda an samu ba akan daidai suke ba, tunda wanda ya riga ka har na jiya wanda ya riga ka mutuwa salaf dinka ne. Ko haka shi yasa ake cewa as-salihu, dan a bambanta a ce magabatan na kwarai. Domin zamanin tabi'ai an samu bidiyoyi, zamanin tabi'an tabi'an an samu bidiyoyi, har zuwa yau dinnan an samu bidiyoyi. Don haka duk wanda ya gabace ka wanda za ka yi koyar da shi shine as-salih. Sahabbai ba su yi bid'a ba, amma zamanin tabi'an an samu wasu da suka shiga bid'a. To don haka sai ka sa wannan kaidin cewa magabatan namu na kwarai na gari daga cikinsu. Yawwa. To abi hanyarsu. Wal islamu alladhi huwa fil qur'ani was sunnati, ina ko ta magana da nakan yawan fadatta. To yace nan malam yake faɗi a nan wurin cewa musuluncin da zaka bude Qur'ani ka ganshi musuluncin da yake cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana alaihi sahabatu, wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa suke. To wannan musuluncin shine anna ko anna bil iltizami bidalika, da riko da wannan yubariku Allahu jalla wa ala li sahibihi fil amali, da shi Allah zai sanya maka albarka a aikin da ka aikata. Ma'ana ashe idan kai aikin koda fil islami ne, to idan bai zama akan sunna ba me zai faru? Allah ba zai sa maka albarka ba, kun ba ka samu sakamako akai ba wa in kana qalilan ko da aikin nan ko kadan ne dan haka kai aiki kadan a sunna yafi ka yawaita aiki kai ta ijtihadi a bid'a wannan magabata da yawa sun fadi wannan abu kuma da mashi ake yi da wannan iktisadi din kai daidai wa daidan ka takaita ka tsaya akan hanya tare kuma da me ba sai ka yawaita ba yanzu ne sai ake koya mana abin da shafi sallar ko sallar dare kake so kai lokacin da kake so ka fara qiyamul layl ka zo makaranta an yi nasiha akan abin da ya shafi qiyamul layl a daure a riƙai to ran da zaka fara kar ka faro daga raka'a 20 ko ka fara daga raka'a 3 wutirin nan da ake yi ne kafa ido wutiri da muke cewa ko to ka fara da shi kai mai kyau akan sunna sai Allah karba kada ka je ka faro mai yawa ka kasa ci gaba wannan ta wani bangaren kenan cewa abinda mutum ya dage yana yawan yin sa Allah ya fi son haka koda kadan ne to nan kuma zancen da ake shine abinda za ka yi shi ko kadan ne ya zama akan sunna to yafi fa'ida da ka je kai ta yawaitawa akan bid'a mun ga fahimci abu yawwa to sai wa in kana qalilan sai ce bi hadha yudha'ifu Allahu jalla wa ala alhasanata lil muslimi da wannan ne Allah yake riban yawa mutum ayyukansa na kwarai bi ashri adhafiha din linki ko rubi guda 10 ila 700 dhaf har zuwa linki 700 yani ila 20 dhafan ila 30 dhafan ila 100 dhafin ila 200 ila 700 ba ana nufin daga 10 ba wani rubin ba sai 700 ba haka ake ne ana nufin Allah zai tuninka maka wata ranka samu 7 wata ranka samu ka samu 10 wata ranka samu 20 haka wata ran kuma har ka je 700 bayan nan kuma to an fita lissafi sai zama cewa Allah ya baka bigire hisab ko ba tare da an lissafa ba Allah samu dace da haka yau na'am banji ba
wannan matakai
e matakai ne na tadarruji yadda za a ce maka tunda aka ce za a ninka maka 10 sai a ce to kuma wata ran a ninka maka fiye da haka kada wani ya fahimci kamar da hadisin yazo za a ninka ma 10 sai aka ce ila 700 kawai wani ya dauki cewa daga 10 to ba wani ninkin kawai sai a tsallake zuwa 700 ba haka ake ne ana nufin mataki mataki ake bi to sai ke cewa ila 30 ila 100 da'ifin ila 200 ila 700 da'ifin ne sai aidan ila adafin kathira kun gani kuma har ma zuwa ne ninkin ninkin ko ninkin ba ninki inji ba haushi to qala al ulama malamai suna cewa ikhtalafa al tad'if fi al amal bi ikhtilaf sawab al amal ba wai sabani malamai zai kawo ne abin da ke faɗa shine da me ake kwatanta da me ake sa mizanin a auna irin ninkin da zaka samu na aikin da ka aikata shine malamai yake ce malamai suna cewa ikhtalafa tad'if wannan ninkin da ake wa mutum yana sabawa ne fil amali a aikin sa bi ikhtilafi sawab al amal gurgudan dacewar aikin da sunna kuma ji abin in aikin ka misali a ce wanda ya aiki yanzu nan ai kun ga mun yi sallar magriba gaba ɗayan mu da zunnan insha Allah kuma za mu yi isha'i sallah ɗaya muka yi magriba ko adadin raka'o'in da muka yi ɗaya ko raka'a uku yi kabbarori iri ɗaya muka yi to amma ladan fa iri ɗaya za mu samu kowa da iri ladan da Allah zai bashi wani ya samu kamar jarabawa ko in aka sa wani ya samu 100% wani ya samu haka a yi ta saukowa wani 90 haka dai har wani ya zo 1% wani ma 0 duka ya zo dole da Allah yake su to amma ta ina mu za mu san wannan ai ba za mu sani ba to abin da yake faɗa shi ne gwargwadon dacewar aikinka da sunna gwargwadon ninkin da za a yi maka in aikinka ya dace da sunna to sai ka ga Allah na ta ninka maka in ko bai dace ba kana yin abin yadda ka ga dama shikenan Allah madauki sai barka la'alla in dai ka yi iya wannan sai zama in kai sa'a an karba zai zama lada daya in ku ka dace da sunna to sai an ninka a ƙarin ninka a ƙarin ninkawa Allah ya sa mu samu wannan tad'ifi da yawa bi ikhtilafi sawab al amali to ba iya wannan ba kawai ويقين صاحبه وعقيدته da yaqinin da mai aikin yake da shi da kuma aqidarsa to kaji kina ne nuna sai ka zama kana da aqida mai kyau aikin ka ma ya karbu in aqida ba ta da kyau Allah ba zai karbi aikin ba Allah tsare sai ce fa innahu kullama kana atba'a zahiran wa batinan kullama kana tad'ifu akthara gurgudan yadda ka zama kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa a zahirinka da a boye to gurgudan irin yadda ninka wadda za a yi maka ita ma za ta rubanya za ta yi yawa fala yastawi man iqtasada fi sunnatin ma'a man khalafa naka wanda ya tsaya akan daidai a sunna ba zai zama daidai da wanda ya saba ma sunna ba zai yi ba wa ata bi ibadatin kaseera shi wannan wanda ya saba din a ce ya zo da ibada da yawa ya yi zikiri miliyan uku a rana ya ce a karanta kaza miliyan uku amma ba annabi ne ya sa shi ba shike nan ya sha wuya kai kuma ka yi 33 da aka ce ka yi sai ka dace sai a ninka maka lada da yawa shi kuma bai samu komai ba saboda bai yi irin na annabi ba ya daina yana gaya masa kaɗan mun fahimci abin Allah ya kyauta sai ke cewa ina ne wajihadin azimin yayi jihadi babba lakinnahu ala ghairi sabilin wa sunna amma bai shi akan musulunci da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da anna sabila wa sunnata biha yudha'ifu Allahu jalla wa ala ujura al-a'mali ila 700 dhifin ila adhafin katira domin kuwa sabil da sunna bin musulunci da tsayawa akan sunna da wannan Allah ke ninkawa mutum ladan ayyukansa har su kai ninkin 700 ku duba ba fa lada ake nufi 700 din nan ba mutane ba su gane da ake cewa za a ba mutum lada 10 man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha ku fahimci yadda aya take wanda yazo da man jaa bil hasanati aka ce wanda yazo da mai al hasana wani lokacin sai mu fassara wannan hasana sai mu ce lada ba lada ake nufi ba wanda ya zo da aikin kirki ɗaya to za a ninka masa 10 sai mu ɗauka mu kuskure sai mu fassara abin mu ce duk wanda ya aiki ɗaya za a ba shi lada 10 ba lada 10 ba ne abin da ake shi ne yanzu misali sallar magariba mai ce ce hasana ce ko idan ka yi ta a cikin jam'i me ka samu 27 to wannan 27 din sai a ninka maka shi sau 10 abinda ake nufi kenan ba ana nufin in kai sallah sai a baka lada 10 ba in kai wannan ta jama'a din in kana kan sunna to sai a maka wancan ninkin guda 10 sai ka samu 27 wanda ku ba akan sunna yake ba ya zo ya bi liman to tunda akwai a cikin kurkukun liman dama yake insha Allah ya tsira da shi kadai ne yana ta saba wa sunna akwai matsala shi sa fa'ida bai zama kai sallah tare da liman kenan ko kana da wata matsala an daddauke wasu abubuwa to in yasa sai ya tsire da wannan 27 din wannan fa in aikin yayi kyau ya bi sunna yayi kaza yayi kaza to kai ku da kai zahirinka da batininka a kan sunna kake komai duk abin da kai sai a ninka maka shi 10 zaka duk sallar jam'i maimakon 27 din kawai sai ka samu 270 gata ne nan ko ba gata bane to sunna ce ta baka a ina sunna take a cikin musulunci dole shine fadilul islam kun gane abu ina ne sai ce farubbama tara hadha wa hadha dishi sau da kila zaka ga wannan wa hadha kuma kaga wannan hadha ya'malu amalan qalilan sai kaga wannan yana aiki kadan dan kadan yayin aiki wa zaka ya'malu amalan kaseera wancan kuma yana aiki mai yawa kun gane hadha wa hadha farubbama tara hadha wa hadha yace wata ran kila zaka iya gani rubbama na nufin kila zai yiwu mai yiwuwa shine ma'anar farubbama mai yiwuwa ne tara hadha zaka ga wannan wa hadha kaga wannan ana nufin zaka ga wani yana wani aiki wani yana wani aiki sai mana kuma tafsiri sai bayanin abin sai yace hadha ya'malu amalan qalilan ga wannan yana aiki kadan wa zaka ya'malu amalan kaseera wancan kuma yana aiki mai yawa walakin man amila al-amala al-qalila amma sai kaga wanda ya aikata aiki kadan din nan a'zamu inda Allah jalla wa ala ya fi girma a wurin Allah mimman amila al-amala al-kathira, fiye da wanda ya aikata aiki mai yawa. Don me? Li'anna dhaka, saboda shi wancan sahabahu ikhlasu, aikin nasa ikhlasi ya tafi tare da shi, shine sahabahu, mana ikhlasi yana tare da shi. Wa yaqinun, da yaqini baya kokonto, yana da yaqinin in yayi aiki ya gamsu Allah zai bashi lada. Kun san daga cikin abin da Allah baya so kana bauta masa kana jin ma kaifa kamar aikin banza kake baya karba, to Allah baya san wannan. Allah yana san kana bauta masa da raja'i, idan kana da hope, kana yi da sa ran cewa zai karba, zai baka lada, to ka riƙa yin wannan tare da bin sunna da yaqini da kaunar da kuma fatan da sa ran zai baka lada insha Allah. Wa sunnatin da kuma sunna, wa sunnatun da sunna, wa husnu qasdin, ai abin nan fa'ili ne ko marfu'i ne, li'anna dhaka sahabahu ikhlasun wa yaqinun wa sunnatun wa husnu qasdin wa raghabun wa rahabun. Domin shi wancan na farkon wanda ya yi aiki kaɗan, to yana tare da ikhlasi, ka yi aiki kaɗan kuma akwai ikhlasi, sannan kuma akwai yaqini, sannan kuma akan sunna aka yi aiki, sannan kuma ga kyakkyawan nufi, shi ne husnu qasdi, kyakkyawan nufi, zuciya ƙalau. Wa raghabin, kana da kwaɗayi a gun Ubangiji. Wa rahabin, kana tsoro, haka ake so ka haɗa khaufan wa raja, ragaban wa rahaban. Ba a son musulmi ya zama ya fifita wani bangare, ya kaskantar da wani bangaren a janibin khaufi da raja'i, wannan wani babi ne a aqida. Ya zama alaƙarka da Ubangiji kana sa ran zai baka lada, kana kuma tsoron azabarsa. I'lamu anna Allaha shadidul iqabi wa anna Allaha ghafurur rahim. To wannan karka tsore kika ce kan Allah azabarsa mai yawa, gaskiya bari mu daina kaza mu daina kaza, sai ka ji kamar kuma kwata-kwata ba zai gafarta maka ba, to Allah baya san haka. Hakanan kuma karka dogara ga rahamarsa da gafararsa kai ta abin da kaga dama, ka ce ai tunda rahamarsa mai yawa ce ba zai mana azaba ba. Ka hada lokacin da kake laifi ka tuno azabarsa ka fasa, lokacin da kake aikin kirki ka tuno kuma ka tuno rahamarsa cewa zai baka lada, lokacin da kake zunubin kuma ka tuno har yanzu cewa idan kana so ka tuba kar ka ce ba zai gafarta ba, a ka ce shi mai gafara ne. Mun fahimta na? Kar a rasa wannan gefen, a rasa wannan gefen, duka hada su kai balancing, haka ake son mutum ya zama. Rashin balancing shi yasa ya fidda wasu bid'o'i a duniya muka same su a tarihi. Gefen tsabar tsoron Allah da tsoron azabarsa ya jefa Khawarijawa da Mu'tazilawa suka zama wa'idiyya, har suka ce mai zunubi ma kafiri ne, baya tsoron Allah. Gefen kuma ganin girman rahama ita kadai a manta da gefen cewa Allah na azabtarwa, shi yasa Murji'a suka fada nasu matsalar tasu matsalar, suka ce ai koma mai ka aikata ma ba komai, Allah rahamarsa ai mai yawa ce. Kun ga wannan sun yi nan, wannan sun yi nan, ina daidai take? Iqtisadi, a zo tsakiya, ka hada wancan ka hada wannan. Allah ba mu iqtisadi. To sai ce ila akhiri ma yudaifu Allahu jalla wa ala bihi al-ujura, hadda zuwa karshen abinda da shi ne Allah madauki ke ninka lada saboda shi, saboda lokaci ya kure sai mu tsaya anan, in ya so sai mu tashi. Inda yace wasu ila Abubakar ibn Ayyash akan wannan abu da zai zo insha Allah za mu ji shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, ya ba mu dacewa, Allah ya karbi ayyukanmu, Allah ya sa muna cikin wanda za su tabbata akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ƙarshen rayuwa. Allah biya wa kowa buƙatunsa na alheri, Allah ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a ƙasarmu, Allah ya taimaki shugabanninmu, Allah kuma ya tsare su, Allah ya ƙara tabbatar da su a hanyar daidai. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya biya wa kowa, ya cire masa duk wata damuwa da take damunsa. Allah ya ƙara mana arziki da ƙaruwar arziki da tattalin arziki a wannan ƙasa tamu. Allah ya taimaki wannan ƙasa tamu har yanzu daga dukkan wasu musibu da suke damun al'umma. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ba su da aiki Allah ya ba su, wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya, wanda suka rasu kuma Allah ya gafarta musu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.